له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باين هكا من ينبايكي دا شو أقبل ننشري وننتارو da kuma sauran mahalarta wannan taro da mu almajirai, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Magana akan zaman lafiya magana ce wacce take da muhimmanci kwarai da gaske. Matashiyar wannan zamana mu, kamar yadda kuka ji matakan wanzar da zaman lafiya a mahangar musulunci, wanzar da samar da zaman lafiya da kuma wanzar da shi wani abu ne da kowace al'umma takan damu da shi kwarai da gaske. Idan babu zaman lafiya, yaya za a samu zaman lafiya? Idan kuma ana cikin zaman lafiya, ya za a wanzar da wannan zaman lafiyan? Kowa yana ba da gudunmawarsa bakin gwargwado, kuma daidai da abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya huwace masa. Ana ba da shawarwari daban-daban ta ɓangarori daban-daban yadda za a samu zaman lafiya da kuma yadda za a tsare wannan zaman lafiya ya ɗore. Za ka samu kowane ɓangare, kowane fanni na rayuwa, masana cikin wannan fanni, ƙwararru cikin wannan fanni suna bayar da shawarwarinsu sai da za a yi a samar da zaman lafiya ko a wanzar da shi a cikin al'umma. Masana harkar tsaro suna ba da shawarwarinsu da kuma hanyoyin da suke ga ya kamata a bi don samar da zaman lafiya ta fuskar tsaro. Haka nan masana tattalin arziki su ma suna faɗar irin nasu da hanyoyin da suke ga ya kamata a bi domin a tsare zaman lafiya ko a samar da shi. Haka na masana harkar siyasa da jagoranci na al'umma, kowa yana ba da tashi gudunmawa da shawarwarinsa gwargwadon abin da ya sani da abin da ya karanta da kuma irin hanyoyin da yake ganin ya kamata ya yi amfani da su. To haka nan malamai waɗanda suka karanci addini su ma suna ba da tasu shawarwarin ta mahangarsu. Kowanne akwai irin mahangarsa. Mu da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara za mu yi karatu ne na addini, za mu kasance masu karantar da mutane addini, masu gaya musu maganar Allah da maganar manzonsa sallallahu alaihi wa alihi wasallama da dokokin da Allah ya shimfiɗa. To dole mu ma mu ba da tamu shawarar, kuma tamun za ta zama daban da yadda wasu za su bayar. Mutum ba zai zo a matsayin malami ba sannan ya saka rigar jami'an tsaro da ita zai yi magana wajen bayar da shawarwarinsa, ko ya saka rigar masana tattalin arziki ya ce ta nan zai yi magana. Babu shakka in yi haka bai wa kansa adalci ba, kuma bai yi wa ilimin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi na addini adalci ba. Muna da abubuwa waɗanda suke nagartattu ƙwarai da gaske, masu inganci ƙwarai da gaske, masu quality, wanda muke da tabbacin cewa kiyaye su da kula da su shine zai samar da zaman lafiya. Dukkan wani abin da za a bayar na shawara mai muhimmanci to zai ginu ne akan abin da malaman addini za su faɗa. Abin da malaman addini za su faɗa wani abu ne wanda ba maganar su za su faɗa ba, ba ra'ayinsu za su faɗa ba, za su faɗa abinda Allah mahaliccin duniyar gaba ɗaya yake faɗa. Shi yake cewa ɗan adam ga abinda za ka yi ka zauna lafiya da ni. Komai yana hannun Allah subhanahu wata'ala, bi yadihi malakutu kulli shay. Komai mallakin Ubangiji ne, shi ne yake juya wato rana da wata, shi yake tafiyar da rayuwar ɗan adam gaba ɗaya. Da haka shi ya san irin abinda dan adam ya kamata ya kula da su domin shi kuma ya samar wa dan adam rayuwa mai kyau a nan duniya, rayuwar da take kunshe da zaman lafiya da yalwar arziki. Don haka kamar yadda matashiyar ta faɗa, zan yi magana akan matakan zaman wanzar da zaman lafiya amma a mahangar addinin musulunci, abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya shimfiɗa mana wanda kiyaye su zai taimaka wajen samar da zaman lafiya. Dukkan wani abin da za a faɗa dangane da tsaro ko dangane da tattalin arziki ko dangane da siyasa gudanar da al'umma zai ginu ne akan waɗannan abubuwa da Ubangiji subhanahu wata'ala ya assasa. Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labarin mutanen Saba, da zan buɗe da wannan kissa ta mutanen Saba don ta zama shimfiɗa game da abin da za mu ambata gwargwadon lokacin da muke da shi. Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana a cikin suratu Saba, bayan Ubangiji subhanahu wata'ala ya gama babu labarin mulkin annabi Sulaiman alayhi salam da abin da ya shimfiɗa a cikin duniya na adalci da irin yadda ya kafa mulkin da ba a taɓa samun irinsa ba, bayan Ubangiji subhanahu wata'ala ya ba mu labarin rasuwar annabi Sulaiman, sai ya ce laqad kana li sab'in fi maskanihim aya jannatani an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lah baldatun tayyibatun wa rabbun shakur fa'aradu fa arsalna alayhim sayla al'arim wa badalnahum bi jannatayhim جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين وقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وبنجي سبحانه وتعالى تكين تكيت تنك المومي يبام الأبار قرين سبا سبا قريني أتكين كسر يمن قريني وان الله سبحانه وتعالى يو البركتود يو نئمومي دامة الله يتو وننقرن أكوي آية أكوي أبن لأكري أبن لورا أبن لذا رو إذنا a rayuwar waɗannan mutanen gari. Gari ne da Allah subhanahu wata'ala ya samar da shi da mutanen da ke zaune cikinsa, ya samar musu da gagaruman ni'ima. Jannatani an yaminin wa shimal, gonaki ne da lambuna wanda suke a dama da hagu na wannan gari, wato sun raba garin, sun abin nan sun garin ya raba su tsakiya, daman garin da hauninsa dukkaninsu gonaki ne manya-manya waɗanda suke cike da kayan marmari iri-iri da ni'ima daban-daban. Masana tarihi suna faɗar labarurruka daban-daban dangane da irin ni'imar da take cikin wannan gonaki, wanda ko da akwai wato zarmewa wajen ba da labarin, to amma da yana nuna maka cewa lallai abin babba ne. Har ma wasu daga ciki suna cewa inda a ce mutum zai ɗauki kwando a kansa sai ya wuce ta wannan gonakin, to kafin ya je inda zai je kwandon nan ya cika da kayan marmari, saboda da itatuwan da suke gurin za su yi ta zubo da kayan marmari, ma'ana ba sai ka ma tsaya kaɗa ba, za su riƙa zubowa da kansu. To wannan gari, mazauna garin sun gina madatsar ruwa babba, wacce wannan madatsar ruwan tana taimaka musu wajen samun ruwan sha da ruwan da za su shayar da dabbobinsu kuma su yi noman rani, shine sayl al-arim din da Ubangiji ya faɗa. Wannan madatsar ruwa ta arim da suke bata wannan suna, ana kiranta saddu ma'arib. To sai ya zanto gari ne wanda yake zaune lafiya, suna cikin ni'ima ƙwarai da gaske. Allah ce jannatani an yaminin wa shimal, Allah ya ce da su kulu min rizqi rabbikum washkuru lah, ku ci arzikin Ubangiji, arziki daga Ubangijinku kuma ku gode masa. Allah ya nuna musu cewa arzikin nan da suke ciki da walwalan nan da jin dadi da suke rayuwa a cikin ta ba yin su bane ba dabara su bane a amir rizqi rabbikum ubangijin ku ne ya bai ba kwarewar ku ko iyawar ku ko ilimin ku ne yasa kuka samu wannan ba arziki ne da ubangiji subhanahu wataala shi ya ga dama ya ba ku to ku ci wannan arziki sannan ku gode masa baldatun tayyibatun wannan gari ne mai dadin zama ga dukkan wanda zai shigo wannan gari domin ya zauna wa rabbun shakur wa rabbun ghafur da kuma ubangiji mai wato gafara ga dukkan wanda ya laifi ya tuba ubangiji zai yafe masa haka ubangiji subhanahu wataala ya tsara musu rayu cikin ni'ima da kwanciyar hankali fa a'radu Allah ce sai suka bijire sai suka bijire wa dokar Allah ya zanto basu tsaya ga bautar Allah shi kadai ba suka shiga bautar wasu ba Allah ba basu tsaya suka gode wa ubangiji subhanahu wataala waɗannan manya-manyan ni'imomi da ya yi musu ba fa'aradu fa'arsalna alaihim sayl al'arimi Allah ce sai muka sako musu wannan ruwan wato ambaliyar madatsar ruwan arin sai muka saki wannan madatsa ta kariye saboda haka ubangiji subhanahu wataala ya kaddara wannan ruwa ambaliyar ruwan wannan madatsar ruwa da take amfani da shi bitama mai waɗannan gonakin nasu guda biyu ta lalata duk abin da yake ciki وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي اكل خمط sai muka canza musu waɗannan gonakin nasu guda biyu da wasu gonaki biyu ma'abota wato masu ƴaƴan itatuwa masu daci wa aslin da itacen tsamiya wa shay'in min sidrin qalil da wani abu kadan na itacen magarya wannan shine kawai abin da ya saura daga cikin waɗannan gonaki da lambuna masu cike da ƴaƴan itatuwa masu daɗi sai ya ta tuwa aka rika samu masu daci da kuma wani abu na itacen tsabiya sai kuma yar magariya ita ma yar kadan to haka ubangiji subhanahu wataala ya musu wannan sakamakon al'amuran suka juye maimakon da suna cikin ni'ima suka dawo cikin tsanani da halin ni'asu Allah ce zalika jazainahum bima kafaru haka muka yi musu sakamako saboda kafircin da suka yi saboda butulci wa Allah subhanahu wataala da butulce wa ni'imar sa da suka yi sai muka yi musu irin wannan sakamako kuma ba ma sakawa wani wato ba halu jazi illa al-kafur shin akwai wanda za mu yi wa irin wannan sakamako in ba butulu ba wanda Allah ya masa ni'ima amma ya kasa ganin ta ya kasa kiyaye ta Allah subhanahu wataala ya ci gaba da faɗa mana irin ni'imar da ya musu kafin su canza halin su ubangiji ya canza musu waja'alna bainahum wa bainal qura allati barakna fiha quran zahira Allah ya sanya tsakanin su da alƙaryar da Allah ya yi wa albarka ita ce kasar Sham da Allah subhanahu wataala ya zuba albarkatu da yawa na ni'imomi da yawa a cikin ta Allah ce sai muka sanya tsakanin wannan gari na Saba'u da waɗancan garuruwa na Sham sai muka sanya wasu alƙaryu waɗanda suke mabayyana wanda matafiya daga inda duk suka taso za su riƙa hango su wato sai ya zanto wa qaddarna fiha sayr muka kuma taƙaita tafiya a tsakankanin su wato idan ya zanto mutum zai yi tafiya ba sai ya yi wani wato dogon guzuri ba ba sai ya samu wani wato abun hawa na musamman ba idan mutum ya tashi da safe kafin azhar ya je wani garin inda la'asar ya tashi zai samu garin da zai kwana ya cikin abinci wato babu wani abin da zai buƙaci ka sai kai rogon guzuri idan ya zanto akwai garuruwa a hanyar da kake wucewa da zarar ka tashi to in ka tashi da ka ci abinci to in kana tafiya azhar tai to zaka ga gari a gabanka ka tsaya ka ci abinci haka nan inda yamma ka tashi zaka samu gurin kwana a gabanka haka ubangiji ya takaita musu tafiya zuwa ƙasar Sham Allah ce siru layali wa ayyamin amin siru fiha layali wa ayyamin amin ku yi tafiya a waɗannan hanyoyi cikin dare da rana kuna masu aminci wato ubangiji subhanahu wataala ya cire musu duk wani tsoro saboda hanya ce mai kyau to amma duk da haka saboda butulci sai suke ganin ba haka ya kamata a yi musu ba. Wa qalu rabbana ba'id bainana wa bain asfarina, ce ya Allah ka nesanta tsakaninmu da zangon tafiye-tafiyenmu, maimakon ya zanto akwai waɗannan garuruwa kafin mu isa ƙasar Sham. Allah subhanahu wa ta'ala ka kawar da waɗannan garuruwa ta yadda ba kowa ne zai iya waɗannan tafiye-tafiye ba, sai wasu ƴan kaɗan waɗanda Allah ya huwace wa dukiya, su ne za su iya samun abin hawa su yi isasshen guzili, amma mai ɗan ƙaramin ƙarfi ba zai iya ba. Kaga wannan hasada ta shigo da rashin ganin ni'imar da Ubangiji ya musu, saboda haka suka nemi Ubangiji subhanahu wa ta'ala ma ya kawar da waɗannan garuruwa, ya zanto in ka tashi daga Saba kafin ka isa Sham, tafiya ce mai tsawo kuma babu wani gari da zaka iske. Kaga dole sai ya zanto kana da kyakkyawan guzuri kuma ka samu abin hawa lafiyayye, tunda ba za ka samu inda zaka yada zango ba. To Ubangiji subhanahu wataala ya ce to da suka yi haka sai muka hallaka su, ko kuma muka fabazzaqnahum kullu mumazzaq, muka tarwatsa su suka warwatsu ko ina, suka warwatsu wuri daban-daban. Ya zanto Ubangiji subhanahu wataala ya watsa rayuwarsu, duk kowa ya fita yana neman kuma inda zai samu gurin da zai zauna lafiya ya samu abinci, bayan da suna zaune guri guda suna zumunci a tsakaninsu. Ya zanto yanzu saduwa da junansu ma za ta yi musu wahala. Waja'alnahum ahadith wa mazzaqnahum kullu mumazzaq, muka sanya su tarihi sai dai kawai a rika labarinsu kamar yadda yanzu kuke ji. Allah ce lalle a cikin wannan abu da ya faru gare su akwai ayoyi, akwai abin daukan darussa, amma ga dukkan wani wanda yake mai hakuri kuma wanda yake mai godiya ga Allah. To anan za mu ga Ubangiji subhanahu wataala ya nuna mana cewa ya ba su, ya kafa musu ƙasa, ƙasar da take da aminci, ƙasar da rayuwa a cikinta take da daɗi. Idan muka duba za mu ga abubuwa guda biyu da Ubangiji subhanahu wataala ya nuna a cikin wannan kissa, waɗanda su ne jigon wato kafuwar ƙasa da jin daɗin ƙasa. Na farko arziki na abin da za a ci a sha, musamman ma arzikin noma, ya zamana ƙasar kana da mallakinka ce, za ka iya shuka, za ka iya girbi, za ka iya cirar amfanin gonarka duk sanda kake so. Wannan babu shakka jigo ne na samun kafuwar ƙasa wacce take amintacciya. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce jannatani an yaminin wa shimal, Allah ya ba su gonaki dama da hannu, dama da hagu, duk da suka buga gonakinsu ne masu cike da ni'ima. Kamar yadda Allah yake cewa walaqad makkannakum fil ard waja'alna lakum fiha ma'aisha qalilan ma tashkurun, hakika mun kafa ku a bayan ƙasa kuma mun sanya muku ababen da za ku rayu da su, wato ababen rayuwa a cikin ƙasa kaɗan ne kuke godiya. Saboda haka tamkini kafuwa a bayan ƙasa ba zai yiwu ba, sai akwai arziki da ni'ima da ɗan adam zai samu ya ci. Sannan abu na biyu, samun wato hanyar zirga-zirga cikin aminci, tun zai rika fita daga gari zuwa gari ko ƙasa zuwa ƙasa cikin aminci. In ya fita baya tsoron komai. Kaga Ubangiji subhanahu wataala ya yi ba wannan gari na Saba'u, inda Allah subhanahu wataala ce siru fiha layaliya wa ayyaman aminin, ku yi tafiya a cikin wannan gari ko a cikin wannan hanyoyi layaliya wa ayyaman aminin, dare da rana kuna cikin aminci. Don haka babu yadda za a samu ƙasa wacce take mai daɗin zama in ya zanto babu kyawawan hanyoyi a cikinta, da mutane za su yi zirga-zirga tsakanin gari da gari, da mutane za su yi ainihin kasuwanci tsakanin gari da gari ta waɗannan hanyoyi. In ya zanto sai a cikin tsoro ake tafiye-tafiye, to babu shakka wannan gari ya rasa ni'imar da ya kamata ya samu, kuma wannan gari bai samu kafuwa ba. Za mu ga Ubangiji subhanahu wataala a kisar annabi Yusuf alayhi salam da ya tashi gaya mana tamkini da ya bashi kafuwa a bayan ƙasa, sai ya ce wa kazalika makkanna li Yusuf fil ard yatabawwa'u minha haythu yasha, haka muka kafa annabi Yusuf a bayan ƙasa yana zama a duk inda ya ga dama a cikinta. In babu zaman lafiya ba za ka iya zama duk inda kake so ba. Hakanan Ubangiji subhanahu wataala ya yi ta goranta wa Qurayshawa wannan ni'imar da ya musu, ta ba su arziki da abinci da zaman lafiya. Ubangiji subhanahu wataala ya ce awalam numakkil lahum haraman aminan tujba ilaihi samaratu kulli shay, ashe yanzu ba mu basu wato gari mai alfarma kuma mai aminci ba da ake kawo ƴaƴan itatuwa zuwa gare shi daga ko ina. Kaga Ubangiji sai ya faɗi waɗannan ni'imomi guda biyu, ni'imar yalwar abinci, yalwar arziki da kuma zaman lafiya. Hakanan Ubangiji subhanahu wata'ala ya ce, wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan yatiha rizquha ragadan min kulli makan. Allah ya bada misalin wata alƙarya, ita ce garin Makka, wacce ta kasance aminatan, cikin aminci, mutma'innatan, take cikin nutsuwa. Sannan yatiha rizquha ragadan, arzikin wannan ƙasa yana zuwa mata a yalwace, min kulli makanin, daga ko'ina. Kaga anan waɗannan ni'imomi Ubangiji ya ambata, ni'imar samun abinci a yalwace da kuma ni'imar zaman lafiya. Hakanan Ubangiji subhanahu wata'ala ce, falyabudu rabba hadhal bait alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Su bauta wa Ubangijin wannan ɗaki wanda ya ba su aminci, ya amintar da su. At'amahum min ju'in, wanda ya ciyar da su daga yunwa, wato ya ciyar da su abin, wato ya ciyar da su daga yunwa, sannan kuma ya amintar da su daga tsoro. Kaga Ubangiji sai ya faɗi waɗannan ni'imomi guda biyu wanda su ne kafuwar ƙasa da zaman ta lafiya. To waɗannan abubuwa waɗanda su ne suke ba wa ƙasa zaman lafiya, dole ne sai mutane sun yi ƙoƙarin ɗaukan matakai na yadda za su wanzar da wannan ni'ima, ni'imar zaman lafiya da ni'imar abinci. Da waɗannan su ne abubuwan da za mu ambata. Abu na farko a mahangar musulunci na tabbatar da zaman lafiya a ƙasa shi ne bautar Allah subhanahu wa ta'ala da kuma gode masa, tsayawa bisa ga bautarsa da kiyaye dokokinsa da biyayya ga umarninsa da gujewa haninsa da godiya bisa ga ni'imominsa. Wannan shi ne abinda Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake bukata ga bayinsa, yayin da ya huwace musu zaman lafiya, ya huwace musu arziki, kamar yanda Allah subhanahu wa ta'ala yace, wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amnan ya'budunani la yushrikuna bi shay'a. Ubangiji subhanahu wa ta'ala yace kuma zai tabbatar musu da addininsu wanda ya zaba musu, sannan kuma ya canza musu daga tsoro, ya canza musu shi da aminci da zaman lafiya. Amma sai ya kafa musu sharadi na samun wannan garabata, wato samun zaman lafiya. Yace ya'budunani la yushrikuna bi shay'a, za su bauta min kada su hada kowa da ni. Wannan shine sharadin Ubangiji na samun zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasa. Za mu ga irin sharadin da ya gaya wa Quraishawa kenan, bayan ya ba su aminci, ya ba su zaman lafiya, ya zanto suna zirga-zirgar kasuwancinsu cikin aminci, ilafi Quraish, ilafi rihlat ash-shita'i was-sayf. Allah ce, falyabudu rabba hadhal bait, to su bauta wa Ubangijin wannan daki, wato su tsarkake shi da bauta, kada su shiga shirka da shi, da sa wasu, wato sa masa wasu kishiyoyi bayansa. To wannan sharadi ne wanda yake jigo na zaman lafiya tsakanin bawa da Ubangijinsa. Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da tsarewa bawa zaman lafiyarsa, ya guje wa dukkan wani abin da yake bautar wani Allah ne. Sannan abu na biyu, godiya. Godiya ga Allah subhanahu wata'ala bisa ga ni'imominsa. Godiyar nan tana tabbata da tabbatar da waɗannan jigon farko shine bautar Allah din. Sai da za ka fahimci bawa mai godiya ne ga Allah shine kiyaye dokar Allah, ya zanto ba mai keta alfarmar dokar Allah ba. To wannan alama ce da take nuna mana cewa wannan bawa mai godiya ga Allah ne. Shi yasa a ƙarshen wannan kissa ta Saba'u Allah subhanahu wata'ala ya ce, inna fi zalika laayatin likulli sabbarin shakur. Wannan a cikin wannan akwai ayoyi, likulli sabbarin, ga dukkan wani mai haƙuri. Haƙuri a nan ya ƙunshi haƙuri akan biyar Allah, haƙuri akan gujewa saban Allah, haƙuri akan ƙaddarar Ubangiji da za ta samu bawa. Wannan duk yana ƙarƙashin haƙuri, saboda haka bin Allah da bin dokokinsa yana cikin sabbarin. Hakanan shakur, godiyar ni'imar Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Allah yana cewa, in ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid. Ka tuna lokacin da Ubangijinka ya yi shela, ya ce, idan kuka gode lalle zan ƙara muku. idan kuma kuka butulce to lalle azaba ta tana da tsanani. Saboda haka Ubangiji subhanahu wataala zai ci gaba da kiyayewa mutane arzikin su da zaman lafiyar su, matukar za su gode masa. Amma yayin da suka butulce to su sani azabar Allah kuma tana da tsanani. Daga cikin azabar sa ya kwace wannan jin dadin da wannan yalwar da ake rayuwa a cikin ta da zaman lafiyar da ake zaune a cikin sa. Allah ya bamu labarin a ainihin garin Makka kafin zuwan Annabi sallallahu alaihi wa sallama, yadda Allah ya sanya shi amintacce. Wa daraba Allahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan yatiha rizquha rakhadan min kulli makanin فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يسمعون. الله سبحانه وتعالى يشي والله سبحانه وتعالى يا بعد مثالي دوت القرية ودتكتن شي آمنة شكن أمن شي تنازون لافية متانا شكن تنازون شكن نسوة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. Arzikin wannan gari yana samun su a yalwace daga ko ina, ana kawo musu ababan more rayuwa. Fa kafarat bi an'umillah, amma sai suka butulce wa waɗannan ni'imomi na Allah da ya musu. Fa azaqaha Allahu libasal ju'i, sai Allah ya dandana musu, wato ya dandana musu azaba ta yunwa, sannan ya dandana musu azaba ta tsoro, wato ya raba su da wannan arzikin da jin dadin da suke ciki suka koma rayuwa ta kunci, sannan kuma ya hana musu zaman lafiya. To wannan sakamako ne Ubangiji ya yi musu saboda butulcewa ni'imominsa da suka yi. Saboda haka babu wani wanda zai samu kwanciyar hankali ya yi tsare ni'imar da Allah ya masa sai ya rike hanyar godiya ga Allah subhanahu wataala ta mau, ya tsaya akan hanyar godiya ga Allah subhanahu wataala. Allah yana cewa fa ayyul fariqayn ahaqqu bil amn in kuntum ta'lamun alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahum al amn wa hum muhtadun. Allah ya ce wadanne bangoyi ne guda biyu, wato wanne ne cikin kungiyoyin nan guda biyu yafi cancantar ya samu amnu, ya samu kwanciyar hankali da zaman lafiya, ku ga ya mun in kun sani. Allah ya bada ansa cewa alladhina amanu, wato alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin, ce su ne waɗanda suka yi imani sannan ba su gauraye imaninsu da zalunci ba. Allah ce to waɗannan su ne suke da amnu, suke da zaman lafiya, kuma su ne suke shiryayyu. Kaga Ubangiji subhanahu wataala ya tabbatar musu da zaman lafiya, amma yanzu zanto babu zalunci a cikin rayuwarsu. Mafi girman zalunci shine shirka da Allah, shine hada Allah da wani, da ɗaukan wani a bashi matsayin Allah subhanahu wataala ko aikin Allah. Matukar za a yi wannan to babu shakka Ubangiji zai kwace wannan zaman lafiyar. Mu duba mu ga Annabi Ibrahim alayhi salam lokacin da ya rokawa mutanen Makka zaman lafiya, sai da ya addu'ar kada Allah subhanahu wataala ya sanya shi ya kusanci bautar wani abu ba Allah ba. Ubangiji yace, wato Annabi Ibrahim yace rabbij'al hadha al-balada aminan, yace wa junubni wa baniya an na'budu al-asnam, ya Ubangiji ka sanya wannan gari na Makka ya zama gari ne mai aminci, gari ne mai zaman lafiya. Sai addu'a ya ce ka nesanta ni da ƴaƴana, kai kan mu zanto masu bautar gunki. Saboda in har suka koma ga bautar wani ba Allah ba, to Allah zai kwace wannan zaman lafiyar. Zaman su da Allah lafiya shine su bauta masa shi kadai. A yau idan muka dubi rayuwarmu ta yau, za mu ga yadda shirka ta zama wato tana garawa matuƙa da gaske a cikin rayuwarmu. Waɗanda suke haɗa Allah da wani, musamman harkar bokanci irin yadda take samun karɓuwa a cikin al'ummarmu, babu shakka wannan shi karan kansa abu ne da zai jawo mana haɗarin rashin zaman lafiya da rashin walwala a ƙasarmu. Bokaye yanzu sun samu gindin zama, sun samu ɗaurin gindi, musamman a irin wannan lokaci da aka fara kaɗa gangar siyasa. To za ka samu manya-manyan 'yan takarkaru ana kai su gaban bokaye, cikin waɗanda suke danganta kansu da musulunci da waɗanda ba sa danganta kansu da musulunci. Ana fita ana zuwa wajensu domin wai neman sa'a, ana neman nasara a wajensu maimakon a nema gurin Allah. Wa man nasaru illa min indillah, ce nasara a wajen Allah take, maimakon a neme ta a wajensa sai ake tafiya ana nema a gurin bokaye da 'yan duba da 'yan tsubu. wannan ba karamin bala'i bane ga kasa wadanda suke neman ubangiji subhanahu wataala dan ka musu ragamar tafiyar da kasa ragamar tafiyar da al'umma su ne kuma suke rungumar bokanci yanzu an ce bokancin ma har na cikin gida ma ana ganin wato bai da quality sosai ana fita India ana fita China in ce har China yanzu ake zuwa akai mutum gurin bokan China wai yana neman zai tsaya takara yayi nasara akan abokan fafatawarsa babu shakka idan ya zanto manyan gari ko manyan cikin al'umma wadanda ake zaton su ne al'amari zai koma hannunsu ya zama sun yarda da irin wannan babu shakka suna ɗaya daga cikin matsalolin tsaro da matsalolin gurɓacewar tattalin arziki a ƙasa su suke jawo wa bayan Allah da basu ji ba basu gani ba suke jawo musu wato fushin Allah subhanahu wataala to wannan abu ya zama ruwan dare zaka ga mata sun maida harkar bokanci wani abu har ma yanzu ana ganin kamar ba laifi bane mace ya zanto tana da wai malami haka suke kiran abun malami dan kada a bata sunan maimakon a ce boka ko dan duba ko dan tsubu sai a ce malami saboda haka za ta je wurin malami malami zai mata aiki shi kuma ya sharɗanta masa wasu abubuwa waɗanda suke cike da saban Allah da kauce hanya saboda ta samu biyan bukata a irin wannan lokaci ne ake satar yara ko ake kashe mutane ana cirar wani bangare na jikinsu domin a kaiwa bokaye su yi aikin tsafi da shi babu shakka idan ya zanto a haka ne ake neman mulki a ƙasar nan babu ta yadda za a yi mulkin nan ya yi nasara babu ta yadda za a yi mulkin nan a yi shi babu matsaloli irin waɗannan don haka abu na farko sai ya zanto an koma ga Allah an tsabtace harkar siyasa da harkar zamantakewa daga dukkan abin da yake shirka ne ubangiji subhanahu wataala yakan dubi musulmi yakan yi musu hukunci irin gwargwadon dokokin da ya kafa musu musulmi rayuwarsa ba daidai take da ta kafiri ba wanda shi da man ya mutunce wa Allah subhanahu wataala Allah yana masa talala ne ubangiji zai iya wato gumbudo masa ma rayuwar duniyar ka ganshi yana rayuwa cikin ni'ima dan ubangiji ya samu ya kama shi da hujja mai karfi don haka musulmi shi kuma ubangiji zai jarrabe shi tun a nan duniya saboda dokokin da ya sa abin da dinsa ya sa masa ubangiji subhanahu wataala ya gaya mana cewa kafirai yayin da suka yi buris da abin da Allah yake gaya musu sai ya bude musu kofofin komai falamma nasu ma zukkiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli shay hatta idha farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idha hum mublisun kaga wannan kafirai kenan Allah sai ya bude musu komai sai sun ci gaba da jin dadi sai ubangiji ya kama su baghtatan ba tare ba zato ba tsammani amma mu'minai Allah ce ai ولأن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون الله تعالى أتي متانا القريو سنجي إيماني كما سنجي تقوى لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض دا من بوئي مسء البركتين نجا سمد كسا دا من سامة مسد البركة كسما من سامة مسد البركة تكسا ولكن كذبوا amma sun karyata abin da ake gaya musu sai muka kama su da laifin da suke aikatawa don haka shi mu'mini idan ya karyata abin da ake gaya masa ko yayi buris da shi to sai Allah ya kama shi da wannan dan ya dawo kan hanya tsanin kafiri ubangiji sai ya bude masa abwaba kulli shay kaga anan mu'minai sai ce barakatun minas sama amma can sai aka ce abwaba kulli shay saboda haka da na kirki da wanda ba na kirki ba da mai amfani da wanda ba mai amfani ba to sai Allah ya buda musu النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأجر قد الأمة سا أكن كيتها وتو الفربر لوكو كيم أبنجي لكوما وزوا جهنيو ينسى بن الله دإلن أبو بوان دزاسرك بيو بيو بايا سا كما كون كوتي وهجر الله دفعنا وتشكن سا بن سا أكوي حديث عند عبد الله بن عمر يكي تي وابن كسن تي تارد من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم sai annabi yake cewa da mu kaifa antum idza waqa'at fikum khamsun ya za ku zanto idan abubuwa biyar suka faru a cikin ku sai ya musu addu'a yace ina nema muku tsarin Allah kada ku riski wannan lokaci annabi yace ma zaharatil fahishatu fi qaumin qattu yu'malu biha fihim alaniya illa zahara fihi mutta'un, babu sanda alfasha za ta bayyana a cikin mutane a rika yin ta afili ido da ido, ba kunyar Allah ba ta manzansa ba ta muminai, zanto ana saba wa dokar Allah ana alfasha afili face Ubangiji subhanahu wataala ya bayyanar da wasu annoba da wasu cututtuka a cikin waɗannan mutane, wal auja allati lam takun fi aslafihim, Allah ya samar ya bayyanar da wasu cututtuka waɗanda a da can iyayensu da kakanninsu ba su san su ba. Idan ka duba za ka ga yanzu alfasha ado ake da ita, saban Allah ado ake da shi, ba kunya ba tsoron Allah, hatta abubuwan da suke na halal kokari ake alalata su a gurbata su saboda dai kawai a jawo hushin Allah. Ka duba yadda bukukuwan aure suka koma saurayi da budurwa tun kafin su yi aure za su fara yin hotuna marasa kyan gani, kai ka ce ma sun yi auren, ya rungume ta ta rungume shi ta jingina jikinsa ya jingina da ita ya haɗa kan shi da ita su yi hotuna, ana yaɗawa kuma a duniya kowa ya gani ba kunya ba tsoron Allah. Sannan kuma idan aka zo biki a zo a haɗa maza da mata a cakuɗu a yi shiga ta tabarruji, shiga irin ta jahiliya, a yi shiga mata ka gansu kasiyatun ariyat ga sutura a jikinsu amma tsirara take, kowace ta yi shigar da babu wani abu na jikinta da bata bayyana ba. Sannan shi ma da ango da abokansa amarya da ƙawayenta su ma sun yi irin wannan munanan shiga. Sannan a zo a ɗauko wato makaɗi, a ɗauko DJ, sannan shi kuma ya zo ta kaɗa garayen shedan, gangar shedan, a yi ta saɓan Allah, ana yin video ana ɗorawa a kan kafofin watsa labarai, kafofin sada zumunta na zamani, wato duk duniya ta ganin irin abin da muke yi, maimakon a yi abin da yadda za a samu wato albarkar da ke ciki sai abin da za a jawo fushin Allah subhanahu wataala. Sai ce to idan aka yi haka babu shakka Ubangiji zai fushi da mu. Sannan annabi ya ce babu mutanen da za su hana zakka, face Allah subhanahu wataala ya hana su ruwan sama. Allah ya ce ba dan dabbobi ba ma da suke bayan ƙasa da ruwan ma za a rasa gaba ɗaya. Haka nan annabi ya ci gaba da cewa babu kuma mutanen da za su tauye mudu da ma'auni, face Allah subhanahu wataala ya jarabe su da fari. Yanzu ka duba ka ga yadda rashin gaskiya ta shiga cikin kowane lamari namu, kowace irin sana'a sai ka ga tauye mudu a cikinta, da wahala kai mu'amala da mutum ka samu yana da nagarta a cikin sana'arsa sai wani da wani, ka samu yana da amana a cikin nagartarsa sai wani da wani, sai ka ga cewa in aka ga mai amana mai gaskiya kowa zai yi ca a kansa, ana labarinsa, wanda yake nuna maka marasa amana su suka fi yawa, marasa gaskiyar su suka fi yawa, ka ga mutum cikin talauci fituk yana wahala a rana, amma da za ka ɗauki wani abu na amana ka bashi don ka taimake shi to shi ne zai fara cin amanarka. Masu kwatar ba haya wannan wai su ma yanzu suna da hanyar da suke cutar mutane. Ka duba ka ga dai sana'a ce da mafi ƙasƙanci cikin sana'un da ɗan adam zai yi, ka riƙa kwashe ba haya, amma yanzu za ka zo ka ce a kwashe maka ba haya wai akwai wani sinadari da suke zubawa sai ta daskare a ƙasa, in suka ɗan ɗebi diram ɗaya diram biyu sai a ɗauko wani abu sai a buga maka sai ka ji ƙunƙun yana ƙara kamar ana buga faƙo, zai ce to kaji an taɓo ƙasa, saboda haka sai su yi tafiyar su ka biya su a kan cewa sun kwashe maka, kwana biyu sai ka ga ta kuma cika. To kaga idan ya zanto mutane sun koma irin wannan to tan menene Ubangiji ba zai jarrabe mu da abubuwa daban-daban ba. Sannan annabi ya ce face Ubangiji subhanahu wataala ya jarrabe su da fari da ainihin tsadar rayuwa da kuma zalunci shugabanni, ce wala hakama umara'uhum bighayri ma anzala Allah illa sallata Allahu alaihim aduwahum fastanfazu ba'da ma fi aidihim, ba kuma sanda mutane za su kauce wa hukuncin Allah face Ubangiji subhanahu wataala ya dora makiyansu akan su suna kwashe musu arzikin da ke hannunsu. Ka duba ka ga yanzu yadda al'amari ya koma, wasu suke zuwa daga waje ma suna kwashe arzikin kasar, kai in kana so ma kai arziki sai ka jingina da wani dan waje, sai ka jingina da wani dan China, wani dan India, sannan ka samu wani abin da zaka yi tukiya da shi, sai ga ana rikici tsakanin mutum da abokinsa wai ya kwace masa dan China sa. saboda me, saboda dan canan yazo yana kwashi arzikin kasar. Ka duba ka ga irin yadda ake zuwa daga waje ana kwasar arzukan da suke dazuzzukan nan da ake fitintinu, ana zuwa ana kwasa ana fita da shi. Babu shakka mu muka jawo sanadin da Allah subhanahu wataala ya bamu waɗannan makiya dama har suke yin wadaƙa da arzikin ƙasar nan, ko a sace dukiyar taka a kai musu har ƙasar su a zuba a cikin manya-manyan asusun manya-manyan bankunan su. Saboda haka idan mutum ya riga ya shigar da dukiyar nan ko bai sai cire ta ba, haka za ta yi ta zama a can yana ɗan ci da ya mutu shikenan, kuma su kwashi arzikin. Kaga wannan wani sakamako ne na abin da muka yi na kaucewa hukuncin Allah subhanahu wata'ala. Annabi ya ce wa ma atalu kitaballahi wa sunnata nabiyhi illa ja'ala Allahu ba'sahum bainahum, babu mutanen da za su yi watsi da littafin Allah da sunnar Annabi face Ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya rigingimun su a tsakanin su, ya sanya a junan su rika kashe junan su, su rika satar junan su, su rika yiwa junan su fashi a halin yanzu da muke ciki kenan. A junan mu da junan mu muke wa kanmu irin waɗannan abubuwa. Ba wasu ne suka shigo daga waje suke yi mana kidnapin ba, ba wasu ne suke yin fashi ba, ba wasu ne suke shiga garuruwa suna harbe mutane ba, a'a ƴan uwan mu ne na jini, ƴan uwan mu ne na addini, ƴan uwan mu ne da muke tare da su suka balle suka zama mato abokan faɗan mu. To wannan sakamako ne da Annabi ya faɗa cewa matukar za mu yi watsi da hukunci da littafin Allah da sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallama, to Ubangiji kuma zai sanya rigingimun mu a tsakanin mu. Saboda haka tabarbarewar tsaro tana farawa daga nan. Allah subhanahu wata'ala yana cewa alam yarau kam ahlakna qablahum min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkin lakum وما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم. كدوبا كغني وبنجي سبحانه وتعالى يتي بسقاء كم أهلكنا قبلهم من قرن الأمة نو مكهلك رقبا ننسبا مكناهم في الأرض منباس كفوا أبا ينتسا منباس ملكي منباس أرزكي منباس زمن لا فيها ما لم نمكن لكم أبن كوبا مباكبا وأرسلنا السماء عليهم بدرارا مكا سوكر مصد روان سماء ما ماكو بزبادة كرفي وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم مكا سنجب أورموسنا قدانا تكرك شنسو أما فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرن الآخرين سيمكا هل كدسوا سبود الزنوب بنسو wannan ita ce wato shine sababu fa ahlaknahum bi sababi dhunubihim, sai muka halaka su bayan ni'imar da suke ciki saboda laifuffukan su. Yana daga cikin abinda za a wanzar da zaman lafiya a cikin al'umma tsayawa da umarni da abu mai kyau da hana mummuna. Babu wata al'ummar da take rayuwa babu mummunan abu a cikin ta, babu ita ko a lokacin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama shine lokacin da yafi kowanne tsarki a tarihin kafuwar duniya, ba taɓa samun al'umma kamar al'ummar da ta rayu tare da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ba, wajen nagarta, wajen tsafta, wajen tsarki, wajen gaskiya da amana. Amma duk da haka ana samun masu laifi a cikin su, ana samun masu laifi nan da can. To sai dai a wannan lokaci zaka samu cewa a tsaye ake da umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna. Da zarar aka ga wani yana yin abin da ba shi kenan ba, to ana hana shi, ana ƙoƙarin taka masa birki, ba a barin abu ya yi ta tafiya har sai ya ga wurta ya kasaita ya kai wani matakin da ba za a iya taro shi ba, sannan kuma a farga a ce a lokacin ne za a yi maganin abu. A'a, al'umma ta tsaya ta ga cewa dukkan wani abu mai kyau ta yi horo da shi, dukkan wani abu mara kyau ta tsawatar a kansa. To wannan shine zaman lafiyarmu da Allah. Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana dalilin tsinuwa da yawa banu Isra'ila, ba komai ya hannu ya sa ya tsine musu ba sai rashin tsayawa da umarni da kuma hani da mummunan aiki. Allah ya ce la'ina allazina kafaru min bani Isra'ila ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'alu. Ubangiji ya ce Allah an ci waɗanda suka kafirta daga cikin banu Isra'ila, Allah an ce su a bisa harshen Annabi Dawud da harshen Annabi Isa, Allah ce zalika bima asau, saboda kuwa sabannin da suka yi ne wa kanu ya'taduna kuma suna ketare iyakar Allah sai Allah ya fassara menene saban da ketare iyakar ci kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu sun kasance ba sa hana junan su mummunan aikin da za su aikata za a ga mutum yana yi ba daidai ba za a hana shi ba za a tsawatar mishi ba yayin da wani ma zai fito ya ce zai tsawatar sai a rika tsawatarwa da mai tsawatar masa ga kai mai ruwanka ina ruwanka kabarin ku daya kowa ba da kabarin sa ba kowa tsakanin shi ne da Allah kai ka je kai naka shi ma yayin nashi a yanzu irin wannan language shine yake yawo a cikin idan wasu suka fito suna badala wani ya fito yana tsawatarwa sai kaga shi ake tsawatarwa ina ruwanka zaka shiga sharaba shanu me ruwanka kabarin ku daya kowa ya debo da zafi ai bakin sa sai kaji ana fadar irin waɗannan maganganu ma'ana ka bar su su yi ai yancin su ne ai damar su ce ka bar su su yi abin da suke so babu shakka wannan ita ce wato shine babban dalilin da ya jawo ubangiji subhanahu wataala yayi Allah wadarai yayi tsinuwa ta albarka ga banu Isra'ila sun zanto za su rika aikata laifuffuka ba sa hana junansu mutum da dan uwansa yana aikata laifi annabi ya ce wannan ba zai hana shi su ci abinci tare ba su sha tare su shiga su fita tare ba zai taba jin kyamarsa akan wannan laifin da yake yi ba to babu shakka wannan yana ɗaya daga cikin abin da Allah zai iya kunno mana wata musiba da za mu rasa inda za mu sa kanmu a cikinta annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Huzaifa da Tirmidhi ya ruwaito ya yi rantsuwa ce wallazi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkari aw la yushikanna Allah an yab'atha 'alaykum iqaban min indihi thumma tad'unahu fala yastajibu lakum annabi ya ce lalle ku yi umarni da kyakkyawan abu kuma lalle ku hana mummuna ko kuma yayi kusa Allah subhanahu wataala ya aiko muku da wata ukuba daga wajensa da za ku daga hannu ku ta addu'a Allah ya karba addu'a ashe kaga ba karamin bala'i bane mutum ya zanto baya umarni da kyakkyawan abu baya hana mummuna annabi ya misalta waɗanda suke ba sa umarni da kyakkyawan abu cewa idan musibar nan ta zo in wani ya tsokalo musu musiba daga Allah ba za ta kyale su ba kowa sai ta shafa da me na ƙwaren da wanda ba na ƙwaren ba Allah subhanahu wataala annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gaya mana a hadisin da Nu'man ibn Bashir ya ruwaito yana cikin Sahihul Bukhari da Jami'ut Tirmidhi cewa misalin waɗanda suke tsaye akan iyakokin Allah da waɗanda suke keta dokar Allah ce kamar mutanen da suka shiga jirgin ruwa ne sai ya zanto idan na ƙasa suna bai idan na sama suna buƙatar abin da na ƙasa suna buƙatar ruwa sai su hau sama sai sun hau sama sannan su je su zira abin ibar ruwa su ibi ruwa sai suka yi shawara a junansu cewa dan me ba za mu huda jirgin ruwan ba mu rika samun ruwa ta ƙasa ba sai mun je mun damu na sama ba annabi sallallahu alaihi wa sallam yace to waɗannan in suka kyale su suka huda wannan jirgin ruwa to gaba ɗayan su za su halaka in halakar ta zo ba za ta shafi na ƙasan kaɗai ba har na saman duka sai sun nutse a cikin ruwan nan amma in suka kama hannunsu suka hana su to dukansu sai su tsira saboda haka dukkan inda ake saban Allah kuma ya zanto saban nan ya zama zahiri ya zama zahira ya zama yayi ana yin sa sannan kuma aka yi gum aka ki umarni da kyakkyawan abu a hana mummuna ko masu umarni da kyakkyawan abu su hana mummuna suka zanto ba sa samun gata ba sa samun daurin gindi to babu shakka Allah zai iya jarrabar al'umma da musifu iri-iri annabi sallallahu alaihi wa sallam yana faɗa a cikin hadisin Jarir ibn Abdullah al-Bajali da Abu Dawud da Ibn Majah da Ibn Hibban suka fitar da shi yana cewa ma min rajulin yakunu fi qaumin yu'malu fihim bil ma'asi ko ya'malu fihim bil ma'asi yaqdiruna ala an yughayyiru alayhi wa la yughayyirun illa asabahum Allah minhu bi iqabin qabla an yamutu annabi yace babu wani mutum da zai zama a cikin wasu mutane yana saban Allah suna da ikon da za su hana shi amma suka ki hana shi Allah subhanahu annabi sallallahu alaihi wasallam yace face ubangiji subhanahu wataala ya saukar musu da wata ukuba daga wajensa kafin su mutu Allah yana cewa wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ku guji fitnar da in ta zo ba ta shafi azzaliman kadai ba za ta shafi kowa da kowa yana daga cikin hanyoyin da tabbatar da adalci wato tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasa samar da adalci a cikin al'umma zamana mai gaskiya ana bashi gaskiyarsa, mara gaskiya ana tabbatar masa da gaskiyarsa. Amma in ya zanto a ƙasa zalunci yayi yawa, rashin gaskiya ta yi yawa, cin amana ta yi yawa, to babu shakka Allah subhanahu wataala yakan kama wannan ƙasar, yakan kama ta da ukubarsa. Daga cikin ukubar da Allah ya kama ƙasar nan akwai rashin tsaro, akwai rashin wato yalwar arziki da takuruwa ta rayuwa. Allah ya ce wasakantum fi masakin alladhina zalamu anfusahum fatabayyana lakum kayfa fa'alna bihim wa darabna lakum al-amsal. Kun zauna a cikin wato garuruwan ko gidajen waɗanda suka zalunci kansu, kun ga kuma yadda muka yi da su, dan me wannan ba zai zama misali gare ku ba. Wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu waj'alna li mahlikihim maw'ida wama kunna muhliki alqura illa wa ahluha zalimun فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة وهي خاوية على عروشها وبئر مؤطلة وقصر مشيد وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. أيوهيد دامان القرآن سنة تم تمنى لتشيوى الله سبحانه وتعالى يا هلك ابدأ القريو ولن نسكي ذالنشي أتكنسو لذلك إن أنا سنزم الله فيها دولني أياك ذالنشي دولني أياك رشن قسكيها. Daga cikin hanyoyin tabbatar da zaman lafiya a ƙasa akwai tsayar da haddi, wato yin hukunci akan dukkan wani wanda yayi ba daidai ba, a fito a yi masa hukunci bainar jama'a, mutane su ga hukuncin da ya dace da shi don ya zanto izina gare su. Ubangiji subhanahu wataala ya yi mana maganar mazinaci da mazinaciya da mazinaci, ya ce azzaniyatu wazzani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين التي مزنات يا نمجنا متي الله سبحانه وتعالى يقول مسبولا لا إلي كذا كذي توسين سوء أذى مدى الدين الله وتهكون شن الله شيكما أسامو وسوء ثم هل ارتلوك شند أكي مسبوكون شن دن يزنتو إذنا إذن يزنتو باءه كنت ميليفي فواب شكا ونزي سابق البنبور شما يليفي. Abin da yanzu yake faruwa kenan a cikin mu da dama sau da dama zaka ga cewa an kama masu laifi, gashi nan an yi bonan su, an yi gwanjan su, an zo an nuna shi gaban jama'a, amma kuma ba zaka ga hukuncin da biyo bayan su ba. Za a nuna wa mutane ire-iren laifin da suke yi har ma a wuce gona da iri wajen bayanin laifuffukan nasu, don wani laifin yadda ake tallata shi a hannun waɗanda suke kama masu laifi ya bi ma da yadda mutane suke iya sanin yin laifin ta wata hanya daban. Sai kaga an zo da mai laifi kuma an aje shi tiryan-tiryan yana faɗar irin dabarun da yake yin wannan laifi, wanda kuma wannan koyar da mutane ne. Akwai wani mai lalatacciyar zuciya yana nan yana tunanin wani irin laifi ya kamata ya yi, to yanzu gashi a arha an zo ana karanta masa ga hanyoyin da ake bi a yi laifin nan. Saboda haka sai ya ce shi ba wannan tsautsayi ne ta sa aka kama shi, bari ni ma in gwada, ko kuma ni ma in na gwada na dan samu abin da na samu sai in bari kafin a kama ni. To kaga wannan ba daidai bane, shi yasa ba a san isha'atul fahisha, duk wani abin da yake mummunan abu ne ba a san bayyana shi a cikin jama'a, a ba a san tallata shi a cikin jama'a. To yanzu sai ka samu ana yin wannan har ma da waɗanda suke jami'an tsaro ne, wanda su ya kamata su kula da wannan, sai ga su ma sun fito. Akwai wanda har ake cewa ya nuna yadda yake dana bindiga da yadda yake kwance ta, wanda kuma za a saki baka san iya mutanen da za su gani ba. In ka kira wannan ka ce wannan sata yake, wannan fashi yake, amma ba sai ka yi bayanin hanyoyin da yake bi ba da dabarun da yake yana yin fashi, wannan ba daidai ba ne. Sannan kuma aka yi bonansu aka nuna wa mutane, ba za ka taɓa jin kuma an zo ana cewa wane da wane da wane da aka same su da laifi ga irin hukuncin da aka yi musu ba, sai dai ka ji labarin shiru. To ya za a yi wannan ya zanto izina ka kama amma ba a ji hukuncin ba? Babu shakka inda ana kula da wannan, to babu shakka masu raunin zuciya waɗanda suke tunanin laifi da sun ja da baya. Sannan yana daga cikin matakin tabbatar da tsaro da zaman lafiya a ƙasa a dinga ɗaukan ayyuka ana ba ma waɗanda suka dace da shi. Idan ne zanto ana ba da amana ga wanda bai dace da amanar ba, babu shakka wannan hanya ce da za a taɓarɓarar da rayuwa ta jama'a. Harkar tsaro da harkar zaman lafiya duk za su lalace, wanda kuma ana gani Ubangiji subhanahu wata'ala yana cewa wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bih wa law radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Haka dukkan wata harka ana san a mayar da ita zuwa ga waɗanda suke ahalin ta ne, waɗanda suka santa kuma suke da amana wajen rukunta. Amma idan har ya zanto za a dinga daukan kowa ana dora shi akan matsayin da bai cancance shi ba, to babu shakka abubuwa za su yi tabarbarewa a kasa samun zaman lafiya. Abu na ƙarshe ana cewa lokaci yayi a gurguje samun wato shugabanni su samu abokan wato abokan shawara da ƙwarai, su samu masu ba su shawara na ƙwarai, abokan aiki na ƙwarai. Wannan hanya ce babba ta tabbatar da zaman lafiya da wanzar da shi a cikin al'umma. Dukkan matsayin da kake da shi matukar matsayi ne na tartarwa, kana da wani abu a hannun al'umma, kana da wani abu na al'umma a hannunka, to kana buƙatar waɗanda za su zanto tare da kai su yi aiki tare da kai, su zanto masu gaskiya masu amana. Da haka ne za a iya cimma buƙata, za a iya cimma buri. Amma in ya zanto mutum ya rasa wannan, to babu shakka yana cikin wato jarraba. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana faɗa cikin hadisin Abu Dawud da Nasa'i da Ibn Hibban, hadisin Aisha, manzo sallallahu alaihi wa sallam yana cewa idan Allah subhanahu wa ta'ala ya so wa shugaba alkhairi sai ya saman masa mataimaki mai gaskiya, wanda idan ya manta ya tuna masa, in ya tuna kuma ya taimaka masa. Idan kuma Allah ya nufi shugaba da wani haka, wato bai nufi shi da alkhairi ba, sai ya zanto yana da mataimaki wanda yake marar gaskiya, wanda in ya manta ba zai tuna masa ba, in ya tuna ba zai taimaka masa ba. Haka nan a lafazin Nisa'i annabi ya cewa man waliya minkum amalan, wanda duk ya kama aiki daga cikinku, fa aradallahu bihi khairan, Allah ya so shi da alkhairi, ja'ala lahu waziran salihan, sai Allah ya sanya masa mataimaki na gwarai, in nasiya zakkarahu wa in zakara a'anahu, in ya manta ya tuna masa, in ya tuna ya taimaka masa. A hadisin da Imam al-Bukhari ya rawaito daga Abu Sa'id al-Khudri, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu wani annabi da Allah ya aiko ko wani khalifa da Ubangiji ya nada wa al'umma face yana da masu ba su shawara iri biyu. Akwai masu ba su shawara da kikkiawan abu su hana shi mummuna, akwai kuma waɗanda suke masa hudubar shedan, suna ainihin masa zuga wato angiza mai kan turuwa. Annabi ya ce wal ma'sumu man asamahu Allah, sanarriye shine wanda Allah ya tsare shi. Saboda haka akwai buƙatar dukkan wani abu da za a ɗora na al'umma ya tabbatar a tabbatar an samar da wanda ya dace. Muna tunkarar zaɓuɓɓuka a nan gaba, al'umma za ta yi wa kanta da wato kyakkyawan tanadi bayan ɗaukan waɗancan matakai na farko da muka ambata na tsoron Allah, na komawa ga Allah, na godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala, na umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna, shine samar da shugabanni na ƙwarai waɗanda suka san gaskiya, suka san amana, waɗanda za su riƙe alkawari, za su ji tsoron tsayuwarsu gaba ga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya tabbatar mana da zaman lafiya a ƙasanmu, Ubangiji ya kawar mana da waɗannan fitintunu, Allah ya iya mana abin da ya fi ƙarfinmu. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah al-'aliyya al-'azim al-jalil li wa lakum wa li sa'ir al-muslimin, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you.